Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake shigowa domin gabatar da shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar, yau za mu so mu ji irin jajircewar da mata a nahiyar Afirka za su iya yi da za ta samar da canji mai ma'ana wanda zai inganta rayuwarsu da ci gaban ƙasa. Kamar kullun, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayi su ne 202-205-6555. Za mu kuma buƙaci maza da suka saba kira su ba matansu dama domin ba da gudunmuwarsu ga wannan shirin na yau. To, kafin mu kai ga haka, ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a. Ranar 8 ga watan Maris rana ce ta mata a duniya, kuma rana ce da aka ware domin yin dubi kan irin dubbin matsaloli da ke addabar mata a faɗin duniya. Domin tuna wannan rana, muryar Amurka ta shirya wata tattaunawa da ta karɓi bakoncin wasu mata guda biyu daga ƙasashe da suke fama da ta'addanci, wato Najeriya da Somalia, inda suka ba da labarin su akan halin da ake ciki. Najeriya da ita jima tana fama da ayyukan ta'addancin Boko Haram. A wata mai zuwa ne za a cika shekaru uku da yin garkuwa da yaran matan makarantar Chibok su 276, wanda galibin su har yanzu ba a san inda suke ba. A lokacin wannan tattaunawan, ɗaya daga cikin iyaye waɗannan yaran mata, wato Rebecca, wacce aka sace ‘yarta Sarah Samuel, ta ce ta yi kwanaki 59 bata ga ‘yarta ba, kuma ta fashe da kuka a lokacin da ta yi kokarin sokaci a lokacin tattaunawar da aka yi da ita a kafarar taurarin ɗan Adam a ranar Litinin. A gabashin Afirka kuwa, Somalia tana kokari ne ta fice daga yakin basasa da aka kwashe shekaru 20 ana yi, da kuma barazanar 'yan ta'addan Al-Shabab. Kazalika, yankin ke fama da tsananin fari, domin ko a makon da ya gabata mutane 110 ne suka mutu tsakanin sa'o'i 48 saboda matsalar mummunan farin da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙasar. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikki Haley, ta ce sai Amurka ta ga alaman da gaske Koriya ta Arewa take yi kafin ta amince da yin zaman sassauta ta da jijiyoyin wuya da ake yi a yankin tekun Koriya, bayan wani taron gaggawa da aka yi cikin sirri tsakanin mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Haley ta ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ba mutum ne mai aiki da hankali ba, kuma kwamitin zai iya ɗaukan kowane irin mataki a yunkuri da ake yi na yin dubi ga batun Koriya ta Arewa. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar da wannan taron gaggawa ne bayan da Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami kiran ballistic, lamarin da ya sa China ta yi kira ga Koriya ta Arewa da makwabciyarta Koriya ta Kudu da kuma Amurka da suka yi zuciya nisa domin gujewa gwabza faɗa. A jiya Talata, kwamitin sulhu cikin kakkausar murya ya yi Allah wadai da gwajin makamai da Koriya ta Arewa ta yi, tare da yin kashedi kada a haifar da matsalar yawaitar makamai a yankin. Wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mayakan 'yan ta'adda da suka yi shigar burtu suka fito a matsayin likitoci sun kai hari a babban asibitin soji a ƙasar Afghanistan a babban birnin ƙasar Kabul a yau Laraba, inda suka hallaka akalla mutane 30 kana suka raunata wasu da dama, a cewar ma'aikatar tsaron ƙasar. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce an fara kai harin ne da kai harin ƙunar baƙin wake a wata mota a ƙofar shiga asibitin mai suna Sardar Muhammad Daud Khan, wanda kuma yake da gadajin kwanciya guda 400. Daga baya kuma sai maharan suke ɗauke da manyan makamai da gurneti suka sa riguna ɗauke da bama-bamai suka kusa cikin ginin asibitin. Rahotanni sun ce maharan sun kaikaici masu jinya kuma suka auna ainihin ma'aikata na asibitin kafin daga baya dakarun ƙasar suka zo suka harbe su. tunda dai kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai wannan harin. Waɗanda suka shaida lamarin sun ƙara da cewa sun ga motocin daukar marasa lafiya suna zirga-zirga inda aka kai harin. Kwamishinan kare haƙƙin bala'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al-Hussein ya yi kashedin cewar dukkan bala'adama na huskantar barazana, lura da yadda ake samun tashi-tashin hakula da kuma ta'addanci da nuna kyamar baki da wasu 'yan siyasa suke amfani da shi wurin samun wato cimma burinsu. Shugaban sashen kare haƙƙin bala'adama Zaid Ra'ad Al-Hussein ya ambato wasu al'amura da suka faru a sama da ƙasashe 40, inda ya ce ƙasashen Gambia da Uzbekistan da Tunisia da Girka su kadai ne aka samu ci gaba wajen kare haƙƙin bil'adama. Ya ce amma bayan waɗannan ƙasashen al'amarin kare haƙƙin bil'adama ya shiga wani mawuyacin hali a duniya. Al-Hussein ya kuma yi misali da tashi-tashin hakula da ke faruwa a Sudan ta Kudu, inda yunwa ke ƙara ta'azzara a wurin. Ya kuma zargi ɓangarori da ke gaba da juna cewar suna ci gaba da aikata laifukan yaƙi wanda suka haɗa da kisa da fyaɗe da ɓatar da mutane da kuma ɓarnatar da dukiya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla kafin mu bude layika domin ba mata dama su bayyana tasirin wannan rana gare su, bari mu fara da jin yadda mata a jihar Plateau suka yi bikin wannan rana. Shugabar kungiyar 'yan jaridu mata reshen jihar Plateau Jennifer Yarima ta ce mata sun samu ci gaba a jihar Plateau.
Mata sun waye yanzu ba domin yin abin da ba kyau ba, muna samu ganewa a matsayinmu na mata. Wayansu abubuwan da da ba mu sani ba yanzu mun sani. Yancin mu da dama ba mu san me ina ne muka fara ina muka karasa ba, yanzu mata sun gane yancin su. Mace ma yanzu ta san cewa gidanta ma ba sai miji kadai ya kawo mata ba, abu ne wanda ana hada hannu a yi shi a cikin ganewa.
Hajiya Amina Ahmad ita ce shugaban wata kungiya mai fafutukar inganta harkokin mata wato WISCOD.
Ka wannan rana ce da ya kamata duniya baki daya ba mata kadai ba su zauna su tattauna kuma su fahimci shin ma mace din nan ita wacece ne, sannan kuma wani irin gudunmawa za ta iya bayarwa ga al'umma. Mata sun samu canje-canje wajen misali ilimi. Da idan muka lura in a cikin gida ne za a ce to idan akwai limited resources, wani lokaci ma ba wai don ko a ce wai abin hannu bai ishi iyali ba sai a ce to ke mace tunda dai ke dama in kin kai shekara ka zama aure za a miki, akan kalle ta wai za ta tafi gidan wani ne, ba a kallanta akan cewa ai ita ma fa still yar wannan gidan ne, sai kaga an kai yaro namiji ya je karatu. A wannan shekara baya-bayan nan gaskiya al'amuran sun fara canja.
A cewar sakatariyar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Plateau Mary Izam, akwai hukunce-hukunce da doka ta tanada wa duk wanda ya ci zarafin mata.
Akwai hukunci sosai, kamar yanzu mun da muke arewa muna da doka, muna bi penal code law ne. To a cikin penal code law din akwai assault, shine wannan duka din in namiji ya da keki ko kuma sexual assault aka yi fiade ko aka saki tilas a kwantar da ke, duk wa'annan ya karye doka ne. So wannan hukunci din yana cikin penal code. So a cikin penal code za ku gani akwai kamar duka din nan shekaru har ya kai 3-4, sannan kuma akwai option of fine.
To amma wani lokaci sai kiga an kai mutum kotu sai ya biya dan kuɗi kalilan sai a sake shi bayan kuma ya gudanar da wani aikin da ya ci zarafin mace.
Yauwa, wannan ne muke kan magana akai. So wannan penal code din dama a kotu ana bin penal code provision ne kafin a bada su hukunci din. Amma yanzu duka gwamnonin arewa suna zama akan wannan dokan don su gan yanda za a gyaggyara wa'annan hukunci din da kuma punishment nasu. So yanzu ana kan gyara shi yanda mutum ba zai zo ya biya kuɗi kaɗan kawai ya yi gaba ba. Sannan kuma akwai waɗansu hukunci din wanda ko da ma domin doka din a cikin penal code ma yakan faɗa cewa za ka biya fine din nan kuma dole kuma ka sake ka je prison.
Na kuma zan tayar da wata mace don jin irin canji da mata suka samu.
Godiya Gotus. Mata muna da yancin kanmu yanzu ba kamar da ba. Komi sai a ce muna karkashin maza. Amma yanzu muna da yancin kanmu har muna fita mu yi abubuwan kanmu, muna tara jama'a, muna koyar da mata su san yanci, su yi sana'an kansu.
Mata sune duniya, sune dadin wannan duniya.
Haka kawai
mu bayin su ne. Komi dan su.
Zainab Babaji da wannan rahoto. To a nata bayanin Hajiya Naja'atu Muhammad, wata ƴar fafutukar kare haƙoƙin mata a Najeriya, ta gaya wa wakilinmu Madina Dauda cewa mata sun dade suna wannan fafutuka.
Kin ga daman a jajirtan muke, to ɗaya kenan, amma mabiyu kuma ai a rayuwa da Ubangiji ya halicci sammai da ƙasai sai yayi doka. Dokar da yayi ta ne na farko ya dora wa kansa akan cewar ya haramta wa kansa zalunci, ya kuma haramta zalunci a tsakanin abin da ya halitta. Kin ga kenan duk magana da ake akan gwamnati, ake akan hukuma, ake akan adalci ake. To idan ya zamana cewar babu hukuma wadda take mai adalci, to abin da kawai zaki kira mace ta yi shine yanda za ta yi ta samu abincin ta na yau da gobe, kar ta zamana wato ta shiga kasala. Amma ba wai dan tana sauraron hukuma ta taimaka mata ba, kuma ba wata jajircewa da mace za ta yi dan ta samu wani hakkin ta a cikin hukumar da bata damu da ita ba. Kuma duk hukumar da bata damu da mace ba, da bata damu da ci gaban mata ba, tana cewa al'umma cewa bata damu da fiye da kashi 50 daga cikin 100 na al'ummar kasar nan mata ne. Saboda haka idan kika kwashi mata kika jingine su, ba wai kawai kin jingina al'umma bane, kin jingina goban al'umma. Dan daga jikinmu Allah ya yi mana rahama da daukakar da cewar daga jikinmu al'umma take fitowa, daga hannayenmu, daga cinyoyinmu dan adam yake fara rayuwa. To alhamdulillahi, to idan hukuma bata damu da rayuwar mata ba, bata damu da ci gaban mata ba, bata damu da sa'idar da mata za su samu ba, to hakika ba hukumar arziki bace, dan bata damu da rayuwar al'umma na yau bare gobe ba.
Ya zaki auna rayuwar mata a Najeriya yanzu?
Mata suna cikin bala'i, mata a cikin akuba suke. Kin gani kamar yanda kullun nake fada, ko yanzu in kika duba northeast, arewa maso gabas, inda aka yaki Boko Haram ta halaka abin, ai zaki ga mafi yawa mata ne da yara. Mazan ko dai an kashe su, ko da yawansu sun gudu, inda duk bala'i ya sauka namiji ne yake fara guduwa. Amma mace har abada ba za ta gudu ta bar danta ba. Saboda haka kin ga kenan idan kika duba ma rayuwar waɗannan matan, ta ganin zaki fara gane wace irin hukuma muke da ita a ƙasar nan. An wayi gari an ɗauke kuɗin wannan guri cincak. Yau mata ba su da ilimi, ba su da sana'a, ba su da yau, ba su da gobe, ba su da yanda za su yi, ba ma su da buri, an kashe shi. To saboda haka mata a Najeriya suna cikin bala'i, suna cikin bala'i saboda babu yanda za su ba yanda za su ciyar da ƴaƴansu, ba yanda za su ilmantar da ƴaƴansu. Saboda haka zaki ga cewar yanzu ni daga Kano nake, ba na jin a duniya akwai inda yara suke shaye-shaye kaman Kano. Ba dan komai ba, saboda tun daga farkon farawa uwa ba ta da yanda za ta yi ta kula da ɗanta. Namijin kuwa yawancin su sun bi gudu sun bar uwa da wahala.
Mata su ne duniya, su ne dadin wannan duniya,
haka kawai dai
mu bayin su ne, komai dan su muke, su ko matan namu muke nan duniya duka ta muce.
Naja'atu Muhammad a hirarsu da wakilinmu Madina Dauda. Batun da za mu so mu ji ra'ayoyin mata kenan a kai yau. Mata, muna so mu ji tasirin wannan rana a gare ku. Kafin mu kai ga wannan, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. A kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To madalla, muna da waɗanda suke jira mu a jamhuriyar Niger da kuma birnin tarayya Abuja, mata da suke ƙoƙarin kira domin ba da gudunmuwa ga wannan shirin kamar yadda muka sanar yau. Kuma za mu sake kira ga maza da suka samu ba da gudunmuwa ga shirin. Mun tabbata galibinku ma'aurata ne, kuna da mata, sabili da haka za mu so in za ku miƙa matanku waya domin su ba da gudunmuwa. Wannan rana ce tasu, su ɗaya ke yi a shekara. To wace bisa laya jihar Jigawa?
Kina magana da Ma'azu yana jihar Hawan Girki.
Malam Ma'azu, ka saurari shirin namu?
Sosai da ku, ina tare da ku.
Yawa, to kana da mata?
Ake.
Yawa, to miƙa mata waya mu ji gudunmuwarta ga wannan shirin.
To ai ba ta kusa, ina can titi ita kuma tana cikin gida. Sai dai muku fatan godiya da fata alkhairi wannan shirin da kuke. Allah mun ji ƙara ƙayatar mana da shi.
To madalla, mun gode. Wake bisa layi? Kano
wa ne daga Gwarzo local government.
Kano.
Kano.
Wake bisa layi?
Sa'ad ne daga Gwarzo local government.
To malam Sa'ad, kana gida ne ko kuma kai ma kana kan hanya?
Ina gida ne.
Yawa, to madalla, za mu so iyalinka ta bada gudunmuwa ga wannan shirin yau.
To hello.
Hello.
Gata kusa ne.
Yawa, to ai so muke ku rika sauraron rediyon tare. Ai haka muke so. To Hajiya, salamu alaikum.
Salamu
alaikum. Yawa, to Hajiya, ina gudunmuwarki ga shirin. Ya kike ganin wanda tasiri wannan rana ta mata take da su ga gare ku ku mata?
Ai babu da wata rana wacce ba ta da amfani. Kowace amfani gare ku.
Ina jin ki Hajiya. To muna Niger. To madalla, to bari mu tafi jihar Niger. Jihar Kaduna. To Kaduna wake bisa layi? Yawa Hajiya, barka da warhaka, an wuni lafiya?
Lafiya
da godiya. Ina gudu wace ce bisa layi? Wa nake magana da ita?
Sadiya Mutalani.
Yawa Hajiya Sadiya, na koji daɗi da kika bugo waya. Ina gudunmuwarki ga wannan shiri ya, ina tasirin wannan rana ga gare ku mata?
To yana da muhimmanci a cigaba da inganta rayuwarmu.
Yawa, to ku a jihar Kaduna misali, menene kuke so ku ga gwamnatin Kaduna ta yi na inganta rayuwar mata misali a jihar Kaduna?
Yanzu ne gaskiya muna so a inganta wani ilimi da sana'a.
To madalla, mun gode da wannan gudunmuwa taki. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Waɗanda suke jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya, a ofisoshinmu na sashen Hausa, kuna iya bugowa domin ba da gudunmuwa ga wannan shirin. To bari mu tafi jihar Ondo. Wake bisa layi a jihar Ondo?
Abdulbaki Ladan.
Malam Ladan, barka da warhaka.
Alhamdulillah anti.
Yawa, to an wuni lafiya?
To
kai wato gudunmuwa kake da ita ga wannan shirin?
Gudunmuwa da zan bada wannan da aka wayo kuma ta Allah ya tabbatar da alheri a ita, kuma Allah ya sa a rika musu adalci abinda ya kamata a musu. Allah ya sa a rika musu, ai ba a yin adalci ne yawancin mutanen namu.
To madalla, to bari mu nufi jihar Bauchi. Bauchi wake bisa layi?
Assalamu alaikum. Hajiya Grace,
barka da warhaka. Wane ne nawa a jihar Bauchi?
Sama ina Isfawa.
To dace
karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi.
Yawa, shugaban karamar hukuma ne?
A'a, ina yaron shugaban karamar hukuma ne.
Wane ne?
Sama'ila Isfawa.
Yawa, to malam Sama'ila, kana gida ne?
A Hajiya Girani, ba ni ma jihar mu ma, ina dai wani ƙasa ne ma ni, da ina wani jiha, don gaskiya ba ni kusa da matan na ma ni.
To ya kake so ka ga an dafa musu?
to mata muka ai ba abin da za mu ce musu iyayenmu ne wannan rana ai duka namu ne
to amma
ce su munna da wannan ranar mata na duniya wallahi
to madalla mallan Sabaila mun gode da gudunmuwarka to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to bari mu saki komawa jihar Kaduna
hello
wane ne bisa layi a jihar Kaduna
kana magana da Haruna CRO daga Kaurunan jihar Kaduna
to mallan Haruna kauni lafiya
lafiya alhamdulillah
yawa nace mallan Haruna ka saba kira a wannan shirin
ba shakka
yawa to nace wannan rana da mun so da kun karfafa ma iyalanku gwiwa su ma su rika ba da gudunmuwa ga shirin
ga na kusa da ita ga
ta wato aiko ka kyauta to ba ta waya
assalamu alaikum
wa alaikum salam Hajiya ina wuni
ina gajiya
lafiya lau na ku ji dadin da kika samu wannan salari to ina sunan Hajiya
sunana Asiya
to Hajiya Aisha
mata Alhaji Haruna
yawa Hajiya Asiya mata Alhaji Haruna ya saba ba da gudunmuwa ga wannan shirin to yau ina gudunmuwar ki ga shirin kasancewa wannan rana ce ta mata
gaskiya na yi farin cikin ganin wannan rana
ya kike ganin menene kike ganin
ina fatan hukuma za ta kare mana haƙƙin haƙoƙinmu na mata
eh wato musamman menene kike so ki gani an yi takamamme
to
ina jin ki Hajiya Asiya
kamar wajaliban makaman gwamnati ta dinga mana adalci a kai
wato Hajiya Asiya wani Najira a Maiduguri to bari mu tafi to madalla abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a gurguje to yanzu kuma sai shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Daraktan sadarwa hukumar kwallon kafar Ghana Ibrahim Sani Dara ya kalubalanci kalaman shugaban masu rinjayi a majalisar dokoki da yake cewar kasar na kashe dala 70,000 a kowace wata akan tsohon kotin Ghana Avram Grant Shugaban masu rinjayin Osaiche Men Sabonsu ya nuna damuwarsa a lokacin da yake jawabi a zauren majalisar a watan da ya gabata game da yadda kasar ke kashe makudan kudade wurin daukar coach na kasar waje amma babu biyan bukata dan majalisar ya ce lokaci yayi da ya kamata a bawo ɗan kasar damar nuna kwarewar su kamar yadda aka yi a shekarun baya da yake zantawa da yan jarida a birnin Accra Kakakin na hukumar kwallon kafan Ghana ta GFA ya ce kalaman na dan majalisar mazabar Swami na nuna bai ma san inda aka dosa ba Tsohon captain din Ghana Black Stars kuma tsohon dan wasan Juventus Steven Tonado Appiah zai hadu da abokan wasansa na Juventus a wani wasan rubunta da tsofaffin ƴan wasan na Juventus za su yi da na Barcelona a kasar Egypt a wata mai zuwa rahotanni daga Egypt na nuna za a yi wasan ne a filin wasa na El Gouna Stadium kamar yanda masu shirye wasan suka bayyana tuni kamfanin Telesef take tattaunawa da club din kasar da kuma gwamnatin na Egypt akan haka ko da yake ba a bada takamammen ranar da za a yi wasan ba amma akwai rahotanni da ke nuna za a yi wasan ne ranar ladan 14 zuwa 21 ga watan Afrilun shekarar 2017 ana sa ran Juve za ta yi amfani da tsofaffin ƴan wasanta kamar David Trippier da Del Piero da Steven Appiah da Antonio Conte a yayin da ba sa kuma za ta yi amfani da ƴan wasa kamar Ronaldinho, Rivaldo, Deco da Kale Puel dan wasan gabanin Leicester City na kasar England Ahmad Musa zai samu daman daukar matsayin captain a wasan zubunta da Nigeria za ta yi da Senegal da kuma Burkina Faso a ƙarshen wannan watan Musa ya samu wannan daman ne bisa nuna kauna da sabon coach din kasar Craig Shakespeare wanda ke horar da ƴan wasan Super Eagles mai riko bayan sallaman tsohon coach din Claudio Ranieri
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Amurka na cikin tsakiyar mummunar annoba yawaitar samun miyagun kwayoyin da ba a taba gani ba tun bayan shekarar 1980 amma duk da haka kasar na sanya kanta a cikin tsarin kasa da kasa da ke yakar wannan matsalar. Jinjina ga haɗin kai na kwadda-kwadda Amurka ke da shi da ƙawayenta da kuma hanyoyin da aka kirkiro da su shekarun baya don yaƙi da fasakaurin miyagun ƙwayoyi, a cewar mataimakin sakataren hukumar da ke sa ido akan miyagun ƙwayoyi ta ƙasa da ƙasa Mr. William Brownfield. Mr. Brownfield ya yi waɗannan kalaman ne yayin wani taron manema labarai inda ya gabatar da rahoton hukumar na shekarar 2017. Wanda majalisar dokokin Amurka ta wajabta a ringa fitarwa, wanda kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ke gabatarwa. Rahoton ya bayyana kokarin wasu kasashe wajen yaƙi da duk wasu hanyoyin hada-hadar miyagun ƙwayoyi da ake yi na ƙasa da ƙasa. Rahoton wannan shekarar a cewar Mr. Brownfield, labari ne akan yadda aka samu dama da tattara bayanan sirri da haɗin gwiwa da samar da ƙwararrun ma'aikata da sabbin dokoki da kuma yanayin ƙawancen ƙasa da ƙasa a duk faɗin duniya cikin shekaru 40. Misali, Amurka da ƙasar Mexico sun ƙirƙiro wasu hanyoyin haɗin gwiwa da haɗin kai da musayar bayanan sirri da suka taimakawa ƙasashen biyu wajen tunkarar matsalar fasakaurin miyagun ƙwayoyi akan iyakokinsu. A yau, Amurka a shirye take wajen magance wannan matsalar kamar yadda wannan rahoton ya bayyana. Saboda muna da hanyoyi da haɗin gwiwar yin hakan, a cewa mataimakin sakataren Brownfield. Ya ce muna da ƙungiyoyi a yankuna daban-daban. Muna da kayan aiki da fasaha. Muna da hukumomi na musamman. Muna da dokoki a rubuce a ƙasashe fiye da 100 da suka ba mu damar magance matsalar a matakin ƙasa da ƙasa, a yankuna, a tsakanin gwamnatoci biyu, a kuma tsakanin gwamnatoci da yawa. Yana da mahimmanci yadda muke tunkarar wannan matsalar yanzu ta miyagun ƙwayoyi da abubuwan da muke da su a ƙasa, ba kamar shekaru 20 da suka gabata ba, a cewar Mr. Brownfield. Ya ce ya yi imani Amurka na da kyakkyawan tsari, yana mai jaddada cewa wannan rahoton na miyagun ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa ya shimfiɗawa ƙasashe sama da 100 hanyar yadda za su haɗa kai su yi aiki tare domin magance matsalar mu'amala da miyagun ƙwayoyi. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Ranar takwas ga watan Maris rana ce ta mata a duniya, kuma rana ce da aka ware domin yin dubi ga irin ɗimbin matsaloli da ke addabar mata a faɗin duniya. Domin tuna wannan rana, murya Amurka ta shirya wata tattaunawa da ta karɓi baƙwancin wasu mata daga wasu ƙasashe guda biyu a cikin ƙasashe da ke fama da ta'addanci, wato Najeriya da Somalia, inda suka ba da labarinsu a kan irin hali da ake ciki a ƙasashen nasu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce sai Amurka ta ga alamu da gaske Koriya ta Arewa take yi kafin ta amince da yin zaman sassauta ta da jijiyoyin wuya wadda ake yi a yankin tekun Koriya. Bayan wani taron gaggawa da aka yi a cikin sirri tsakanin mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, Haley ta ce shugaban Koriya ta Arewa, wato Kim Jong-un, ba mutum ne mai aiki da hankalinsa ba, kuma kwamitin zai iya ɗaukan kowane irin mataki a yunkuri da ake yi na yin dubi kan batun Koriya ta Arewa.
To, a gaishe kamar su saurare, nan kuma za mu da sa'aya sai gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku je mu da wani sabon shiri ciki har da shirin Domin Iyali da nake gabatarwa. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin, da Sa'ida Hamdan da ta bada shiri, ta hada shiri da bada umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Chan Alheri, ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma ƙarasa wani lafiya da alheri.